Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, masu sauraro, ga labaran mai karanta Jummai Ali. Wata wadda ake zaton mai harin kunar bakin wake ce da aka kama kafin ta da bumabaman da ke jikinta a wani gari da ke kan iyakar arewacin kasar Kamaru da Najeriya. Ta ce tana ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace daga garin Chibok a shekara ta 2014. Babilala, wani babban jami'i a Mayo Sawa na kasar Kamaru, ya faɗa wa wakilin muryar Amurka cewa sun samu labarin an turo wasu 'yan mata uku masu harin ƙunar bakin wake. Ya ce nan da nan aka fara ɗaukan matakan dagila aniyar 'yan matan. Shugaban 'yan yaƙin sa kai na yankin ya ce sun kama yarinya ɗaya kafin ta tarwatsa kanta. Ɗaya ta ba da kai yayin da ɗayan kuma ta arce ta koma zuwa Najeriya. Tuni aka danƙa wa sojojin Kamaru waɗannan 'yan mata guda biyu. Ofishin lauyoyin gwamnatin kasar Belgium ya gano wani ƙarin mutum ɗaya da ake zaton shi ma yana da hannu a hare-haren da aka kai filin saukar jiragen sama da tashar jirgin ƙasa a birnin Brussels, har ma ofishin ya ba da umarnin a kama shi. A wata sanarwar da ya gabatar jiya Asabar, ofishin ya ce an ba da umarnin a kama wani mutum mai suna Faikal C, saboda yana da alaka da wata ƙungiyar 'yan ta'adda da kashe-kashen ta'addanci da kuma yin ƙurin yin kisan ta'addancin. Sanarwar bai faɗi ba ko Faisal shi ne mutum na uku da aka gani a faifan bidiyon filin saukar jiragen sama tare da wasu mutum biyu da suka tarwatsa kansu. Kafofin yaɗa labaran ƙasar Belgium sun ba da rahoton cewa ana kyautata zaton wani mutum mai suna Faikal Shefo ya arce daga filin saukar jiragen saman birnin Brussels. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi wa Prime Minister Belgium tayin cikakken goyon baya da taimakon Amurka wajen hukunta 'yan ta'addar da suka shirya ko kuma suka taimaka wajen kaiwa bayan Allah hare-hare a makon jiya. Shugaba Obama ya yi wannan tayin ne a jawabin da yake gabatarwa ta gidajen rediyo a duk mako. Ya ce Belgium ƙawar Amurka ce kuma Amurka ba ta wasa da ƙawayenta musamman wajen yaƙi da ta'addanci. Shugaba Obama ya ce tuni har jami'an hukumar binciken aikata laifuffuka ta Amurka da ake cewa FBI a takaice suka je Belgium domin taimakawa wajen binciken da ake yi. Ya ce yanzu za su ci gaba da bin diddigin murƙushe 'yan ƙungiyar ISIL har sai an ga bayansu kwata-kwata. Ya ce a makon gobe ko kuma a wannan makon idan Allah ya yarda, lokacin da shugabannin ƙasashen duniya za su zo nan birnin Washington DC domin halartar taron ƙolin matakan tsaro, za su yi amfani da daman wajen nazarin yunƙurin haɗin gwiwar murƙushe 'yan ISIS da kuma tabbatar da cewa kan duniya na haɗe wajen kare lafiyar jama'a. A can ƙasar Iraq kuma jami'an ƙasar sun ce wasu masu harin ƙunar baƙin wake na ƙungiyar ISIS sun kai wa wani babban sansanin soja a lardin Anbahari har ma suka kashe sojojin Iraki guda uku. Wani kwamandan sojojin Iraq mai suna General Ali Ibrahim Dabawun ya ce wasu masu harin ƙunar baƙin wake guda huɗu sun kutsa sansanin sojan Al-Assad jiya Asabar da safe. Ya ce 'yan ƙasashe daban-daban ne kuma jami'an tsaron Iraki sun kashe su. A ranar Juma'a da daddare ma tashin bom na harin ƙunar baƙin wake ya kashe mutane 30 da raunana fiye da mutane 80. Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai wannan harin. To, waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce ƙasarsa a shirye take ta ɗauki duk wani matakin da ya kamata domin mai da hulɗa da ƙasar Saudi Arabia domin a samu inganta ci gaba da wadata a ƙasashen musulmi. Shugaban Rouhani ya furta haka ne a jiya Asabar a ƙasar Pakistan bayan ya kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kai ƙasar. Ya ce ya yi imanin za a iya magance duk wata saɓani ta hanyar yin shawarwari, ko da yake yiwuwar yin shawarwari kai tsaye tsakanin ƙasashen biyu ba zai yiwu a yanzu ba. A watan Janairu, Saudi Arabia ta yanke hulɗar jakadanci da Iran lokacin da wasu 'yan banga suka kutsa ofishin jakadancin ƙasar a birnin Tehran domin nuna rashin amincewarsu ga kashe wani shugaban 'yan Shia da Saudi Arabia ta yi. A yayin da yake zantawa da 'yan jarida a birnin Islamabad, shugaba Rouhani ya ce ƙasarsa ba ta sha'awar zaman gaba tsakaninta da Saudi Arabia. Tun ba yau ba dai saɓani ko kuma bambanci tsakanin 'yan Shia da 'yan Sunni ya raba ƙasashen biyu. Yau Lahadin nan Kiristoci a duk faɗin duniya suke bikin Easter. Kiristoci na bikin Easter a wannan rana a saboda sun yi imani da cewa a ranar ce Annabi Isa alaihi salam ya tashi bayan an gicciye shi. Kiristoci sun yi imanin cewa Annabi Isa alaihi salam ɗan Allah ne, kuma an tada shi ne bayan ya rasu domin ya wanke musu zunubansu. Papa Roma Francis, shugaban 'yan ɗarikar Katolika na duniya, zai jagoranci bikin Easter a dandalin St. Peter's a yau Lahadi, kuma zai albarkaci wannan rana. A ranar bikin Good Friday, Papa Roma ya la'ani ayyukan ta'addanci.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Abu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa.
Wannan ilimin ya mata shi aka fuskanta. Sannan ya mata suna da buƙatar a yi musu tattali yadda ake wa ya maza. Muddin gwamnati ba ta fi haka nan ba, akwai matsala.
Comrade Ahmed Bunza kenan aka ji. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Rahotanni daga Najeriya suna nuni da cewa ɗalibai da suka ɗauki jarrabawar shiga jami'a da ake kira JAM sun yi mummunar faduwa saboda dalilai masu yawa. Har ma wasu bayanai na cewa ita hukumar shirya wannan jarrabawa ta sake baiwa irin waɗannan ɗalibai damar sake ɗaukar wannan jarrabawa. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da shugaban makarantar Amide Sakandare da ke birnin Kebbi Alhaji Isa da mu kan wannan batu.
To alhamdulillah, jarabawa da ta JAM an fara ta, kuma daga bayanai da muke samu yanzu gaskiya akwai matsaloli. Matsaloli suka shafi rashin kusanta ko zama daga kwarewa ga amfani da ita computer din karan kanta. An samu matsaloli bisa ga wannan lokaci na yara ba san yadda za su ansa tambayoyi ba, yara ba san yadda za su yi controlling din system din da aka aje musu ba, saboda saba da hulɗa da mu'amala da ita ba. Sakamakon haka mun samu labaru cewa mafi yawancin yara sun faɗi wannan jarabawa har zuwa satin da ya gabata na wannan jarabawa. Waɗansu sun samu 120, 130, 150 da sauran makamantansu. Waɗansu yaran ma an duba script din su, wasu an sako ba, wasu ba su iya manipulating din computer din ba, in suka danna suka yi double clicking kamar yadda bayanai ke shigo mu da su yi cancel na ayyukan da suka yi. Waɗannan matsaloli ne masu yawa suka danganti cancantar su na shiga jami'o'i ko kuma kantinan gaba ga secondary school.
To kamar yadda ka faɗi, menene manyan matsaloli dangane da wannan jarabawa ta hanyar sadarwa malam?
To gaskiya manyan matsalolin wannan jarabawa dai babba daga cikin su shine mafi yawancin masu wannan jarabawa yaran secondary school ne, waɗanda kamar yadda tsarin ilimi ya nuna ya kamata a ce ana yin ICT a matsayin shi na core subject, wato subject wanda ya zama dole a ce an yi shi tun daga SS1, SS2, SS3. To matsala ta farko shine makarantun da muke da su waɗansun su ba su da lantarki. Inda aka gina makarantunan ba a sada su da wutar lantarki ta ƙasa ba. Babban misali shine wannan makaranta. Ga ta an gina ta, ga structure, ga komai da komai, amma har yanzu ba a sada ta da wutar lantarki ba. Waɗannan kenan, wannan kenan abin ni. Ban sanar musu abubuwa da ke faruwa a wasu wurare ba. To makaranta babu wuta na farko. Na biyu, babu abin da ake cewa computer laboratory. Computer laboratory da mun ita ce kamar laboratory da ake samu na biology, na physics, na chemistry da physics. Ya kamata a ce akwai computer laboratory wanda za a haje computoci, yara za su yi practical, za a kantar da su su ga computer, su yi magana da computer, su yi manipulating din su a koya musu. Sannan bambanci da yaro ya iya amfani da handset yana amfani da shi ne saboda sadarwa ko kuma social interaction na media, amma computer saboda jarabawa. Tana da bambanci da alƙibla irin nata. Ga tambaya, ga za ka karanta tambaya, ga za ka ansa tambaya, ga za ka soke in ka gane ka kuskure, ga za ka sake dawowa kan tambayoyinka, ka tabbatar da ka ansa tambayoyin da kake son ka ansa, ko kuma ka samu ansoshin ka, kuma ka kuskure ansa ka gane daga baya. Wannan babban ƙalubale ne ga makarantunan mu. Sannan mutukar babu su wayannan guda biyu din. Sannan kuma ba a karantar da ko kuma ba a horar da malamai ba wayanda za su karantar da yara yadda za su yi amfani da wannan computer din. Mu kuma gare mu nan sabon abu ne. In kin lura a kasashen kudu su sun dade sun shiga cikin wannan lamari, sun dade cikin shi, suna da laboratory, suna da computers din su, waɗansu ma suna da computer din a gidajen su. Nan kuma kowa ya dogara ne akan abin zai iya samu a makaranta. Yana da bambanci, ina son umma mai ta, yana da bambanci iya amfani da handset da yin amfani da computer saboda jarabawa. So wayannan matsaloli guda uku ne. Na ɗaya kamar yadda na faɗa, wutar lantarki a makarantun ne. Na biyu shine computer laboratory a makarantun ne. Na uku shine horar da malamai za su kanta da wannan computer din. Wayannan su ne manyan kalubalen mu.
To a ganin ka yaya za a shawo waɗannan matsaloli ko kuma waɗannan irin shawara za ka ba gwamnati?
To kamar yadda faɗi, matsaloli da matsala ba matsala bace, in an gane matsala ce ta zama solution, ta zama hanya ta farko. Na farko dai yadda gwamnatin ta taso ma farfado da darajar ilimi da fahimta irin matsalolin da ilimi ke ciki, wannan ya zama babban kalubale ga wannan gwamnati. Na farko, gwamnati muna kira gare ta yi kokarin tabbatar da cewa kowace makaranta an sara ta da wutar lantarki. Na biyu, a tabbatar da an gina computer laboratory. Yara kora sun kai dubu ne, babu za a ce cikin sati ba kowa bai samu accessibility ga computer ba, in dai akwai laboratory wanda zai abin nan su. Malamai da muke da su yanzu wanda a science based ko humanities, wanda a computer literate, in ba a training din su fully, ana iya ba part time training gare su, ya zama to kowane hutu ana training, suna dawowa da abin su karanta, suna karanta da wayannan, ba sai an yi dogon training ba wanda zai zama capital expensive. Sannan gargadi musamman ga gwamnati kamar yadda nake faɗi shine, kamar yadda JAMB ta fara, JAMB shekaru biyu suka wuce ta raba jarabawa kashi biyu, ta yi computer based sannan ta yi normal exam wanda ake yi. Saboda gwada ta da ta yi, ta gane cewa computer based din ta fi rashin tsada. Yaro zai jarabawa yau zai ga sakamakon shi. Everything is being programmed. Ina hasashi, ban da tabbas, ina hasashin cewa ba daɗewa ba wayannan jarabawa guda biyu manya da muke da su na WAEC da NECO su ma za su je computer based. In suka je shine ban wannan shiri na faɗa ba, yaya ne zai zama isalin kuma ƙarshen sakamakon jarabawa yaran mu? Wannan shine tambayar za a yi babba. Amma a gani na, in an hangi matsala kuma ana addressin matsala, kuma matsalan tana iya zama address. Yanzu computer ko ina ana samun ta, kuma gwamnati gare ta samu computer a makarantun, in ba za a iya yi kowace makaranta ba. Ina ganin kamar yadda wasu wurare ke yi, ana iya kowane senatorial district a samu secondary school guda biyu kusa da nesa. Wasu makarantun ne ana iya sa suna zuwa suna wannan practical din a wannan makarantar kafin ko ina da ko ina samu sun samu nasu.
Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
Matsalar rashin saka ƴaƴa mata makaranta a yankunan arewacin Najeriya duk da ci gaba da ake kirari ana samu yana nan. Idan ba ku manta ba, makon jiya watakil kun sauraron rahoton wani bincike da hukumomin Najeriya suka gudanar wadda ya nuna har yanzu jihohi da suke arewa maso yamma da arewa maso gabashin Najeriya suna ba ilimin zamani musamman ma na ɗiyamace. Na tambayi wani tsohon malami kuma mai fafutuka Comrade Ahmed Bunza yadda za a shawo kan wannan matsala.
Tsarin saba shine ya kamata gaskiya a koma tun daga farkon zabe. Don saboda gaskiya irin yadda ainihin gwamnati ke rikon matsala ta ilimi, irin riko irin na sakai na kashi, da kuma irin yadda aka bari makarantu na primary da secondary da jami'o'i masu zaman kansu suka wofanta a cikin ƙasa ko'ina, to muddin waɗannan abubuwan an gabatar da su fiye da makarantun na gwamnati, babu yadda za a iya samu cigaba.
Sannan
na biyu, shi kai ne ilimin 'ya'ya mata dole a zauna a yi musu bayani ne kawai cikakke domin san cewa eh wannan injin ya mata shi aka huskanta, sannan ya mata suna da buƙatar a yi musu tattali yadda ake wa ya maza muddin gwamnati ba ta fi saka nan ba akwai matsala. Sannan abu na uku shine ya kamata a yi bayani akan irin yadda ake barata-barata da yawon buɗe, ya kamata a zauna a yi magana da sarakuna, a yi magana da malaman addini, a yi magana da masu wa'azi, a yi magana da mutane, a zo a zauna a faɗa mu juna gaskiya cewa wannan abin da ake yi ba ba zai ba. Ba su yiwa a ɗauki yara waɗanda yake ya kamata a ce suna makaranta a ba su talla, ya kamata bai kamata a ɗauki yara waɗanda ya kamata su yi makaranta ba a kai su yawon buɗe, bai kamata a ainihin cewa yawon buɗe ya zama tilas ga duk wanda ya karatu Muhammadiyya ba. Alhali akwai malamai sun miliyan waɗanda sun karatu Muhammadiyya amma ba su yawon buɗe ba. Kura ka tuka wani abubuwan su ne abubuwan da ya kamata a yi bayani a kai, kuma bayani mai kyau na gaskiya ba bayanin rufaruwa ba.
Comrade Bunza, magana biyu, ɗaya dai ba kariya ake wa gwamnati ba, amma akwai masana da ke ganin cewa matsaloli biyu da ke fuskantar ilimi a ɓangaren arewacin Najeriya musamman, ɗaya dai an kai matsayin da gwamnati ita kaɗai ba ta iya ɗaukar nauyin harkar ilimi baki ɗayanta a hali da ake ciki yanzu. Biyu kuma akwai alamar cewa iyaye da kuma masu hali a arewacin Najeriya har yanzu ba sa baiwa ilimi tallafi da ya kamata a ce an ba.
Eh to ka san hanyar da ilimi ya zo muna ainihin da su mutanen kudu da mutanen arewa hanyar sun bambanta.
Amma baka gani bayan shekara 60 ya kamata a ce wannan mun shawo kan wannan matsalolin duk da cewa dai sun riga mu.
Ya kamata a ce mun shawo wannan matsalolin a rayuwa ba. To amma mun shawo ba. To idan ba mu shawo me yasa ba mu shawo ba? Saboda shine bayani. Ko ba ka ba? Don abin da ta ba mu shawo ba shine har yanzu ina tabbata maka cewa misali kaga wato mu mutanen arewa ko canda da ake cewa mutanen kudu sun gota mu da ilimi. Eh to sun gota mu da ilimi ta huskar yawa. Misali za ka samu mutane 50 ɗi daga unguwa ko 60 ga unguwa sun gama karatun firamare, za ka samu mutane 60 sun gama karatu a sakandare, za ka samu mutane 100 suna karatu a jami'a. Mu kuma idan ka zo za ka iska mutum 10 ne mutum 11. To amma mu abin da muke fatewa a kai shi ne ainihin irin ilimin da muka samu na arewacin Najeriya ya haɗa ilimin mutanen kudancin Najeriya a inganci. Saboda ainihin malamai da sauran mutane da suke a nuna harkar ilimi sun fi tsayawa su yi da mutane ƙalilan masu buƙata. Ba wai kawai a samu mutane da yawa ba waɗanda ba su da bukata. Sannan abu na biyu shine ainihin idan aka bi tarihi za a ga cewa misali ko yanzu a kudancin Najeriya akwai inda ya'ya maza ba su boko, domin idan ka je Imo, Anambra, Ebonyi, Enugu da sauransu za ka samu cewa ya'ya maza ba su boko. Idan ka je jami'o'in su, idan ka zo makarantu su na firamare, na sakandare, na sauran makarantu na gaba da sakandare da sauransu duka ya'ya mata ne. Saboda haka su ma kansu suna fuskantar ilimin ya'ya maza yadda da suke fuskantar ilimin ya'ya mata. Saboda haka su ma kansu cin wannan matsalar tana nan. Mu kuma yadda kamar ta mutu kenan ta ilimin ya danga.
Comrade Bunza.
Matsalolin da suka zo tun da wuri.
Comrade Bunza, inda wannan matsala ya akai su suka ciki jami'o'i da ke arewacin Najeriya su yan kudu.
Wato ka sani mu mutanenmu har yanzu an riga an saba da ilimi kyauta a arewacin Najeriya kuma ko gobe a rai saba ni ban yarda da cewa gwamnati ta karamar hukuma ko kuma gwamnati ta jiha ko kuma gwamnatin tarayya ba ta iya ɗaukar nauyin ilimi.
Makonnin baya da suka wuce mun kawo muku kashin farko na hirar da Ibrahim Alfa Amire da Farfesa Simon Yalam na Jami'ar Tarayya ta Abubakar ta Fafa Balewa da ke Bauchi. Wani abu da watakila zai zo wa wasu da mamaki shine cewa malamai a makarantun gwamnati suna zuwa su koyar a makarantu masu zaman kansu inda ake biyansu ƙasa da abin da gwamnati take biyansu. Amma ɗaliban waɗannan makarantu masu zaman kansu sun fi burgewa idan aka kwatanta da ɗaliban makarantun gwamnati inda waɗannan malamai suke da aiki na dindindin. To ko me yasa haka?
Wanda ana biyan shi da yawa ya kamata da shi ne zai yi koyarwa mai inganci sosai, to ba hakan ake samu ba. Akwai abin da ake kira sakaci na aiki. To sakaci na aiki wasu sun ɗauka ai wannan na gwamnati ne kuma na kowa ne kawai. So in nazo ko nazo na sa hannu na tafi ko kuma ma nazo dai ban cika awoyin da ya kamata in yi aji ba amma dai nazo. To kaga fannin gwamnati akwai sakaci, so ba wanda ya damu sosai, ba wanda yakan damu sosai,
ba wanda zai tsawata musu.
Yawwa. To amma makaranti masu zaman kansu kamar aikin banki ne, idan ka zo baka yi aiki ba to ana kallonka kuma ana bin diddigi wannan ma zai shafi abinda zaka karba a nan gaba banda haka kuma su makaranti masu zaman kansu mutane ne wayanda iyaye ne wayanda suna son cin gaban ƴaƴansu sukan kai yaransu a wayannan makaranti din saboda haka za su so su ga cewa koyarwan ya zama da inganci sunan makarantan su ma ya ci gaba so ba su bari ba su yin sakaci kamar yanda ake yi a ma'aikatu ko makaranti na gwamnati ina jin wani abinda yake kawo wannan damuwan kenan sai dai in aka yi zage dance cewa za a rinka duba a sa ido sosai kuma a tabbata an tanada kayan koyarwan a makarantun gwamnati to yawan kudin da ana bayarwa din ba zai bi ruwa ba balle ma yawan shi yanzu komai zan iya ce dai ba wani yawa ne bambanci kamar yadda kake tsammani ba Malam Alfa
haka to a wace shawara zaka ba da matasan mu fannin ilimi
da farko babu wani abin da yafi neman ilimi sannan neman ilimin nan ba wai za a neme shi a duhunce kawai ba amma a nemi ilimin da mutum zai iya koyan sana'a ko kuma zai iya koyan wani kasuwanci ko zai iya koyan wani abin aikin hannu da zai taimake shi baicin ainihin abin da ya sa gaba din ko da ma kana so ka zama likita ne ko kana so ka zama injiniya ne ko kana so ka zama koda wani iri ne amma a ciki ka tabbata cewa ka kore a wani gefe daya ko biyu wanda a karshe in ka zo zaka iya neman abin kanka akai an baicin haka ne ma wannan integrated STEM education shine ainihin abin da ke taimakon kasashe so ina ganin matasan mu a Najeriya idan muka rungumi irin wannan karatu na science na technology da engineering da mathematics in an hada su guri guda aka koya ma mutum a karshe za su fita da kware wanda zai taimake su ko ma ba su sami aikin gwamnati ba kuma zai rage zaman banza
wato dai ayi amfani da ilimi wajen neman ilimi
yawwa haka ne
kamar su gwamnati fa idan zaka ba shawara me zaka faɗi
shawara na gwamnati shine ga gwamnati shine su yi kokari gwamnati ta yi kokari ta ci gaba da bunkasa hanyoyin neman ilimi din a tanada musamman wurin koyarwa da ɗakuna kamar su laboratories da kuma su workshop hakanan a tanada a inganta kuma ma'aikatan a kara inganta musu and then a yi hanyoyin bincike research yawwa yanda in akwai wata bukata na kasa da kasa to in an tura ma jami'a ko kuma ma wata ma'aikatan karantarwa za su je su yi bincike akai sai su fito da wasu da amsoshi ko da hanyoyi da zai taimake kasa to ina ganin an rungumi wannan in aka inganta wannan fanni ina ganin mu ma za mu tasan mu cin gaba jami'oyin mu kuma akwai abin da ake kira university ratings so wannan yanda ake tsara ingancin jami'a na duniya so zai karu in binciken dalibai ko kuma
darajar su zata karu tsakanin jami'o'i na duniya
zahiri idan suna yin bincike bisa ga hanyar da sauran jami'o'i na duniya suke yi kuma ana samun cin gaba ana samun breakthrough a cikin binciken su na kimiyya da fasaha a jami'o'in to definitely zai taimaka sosai so wani babban abu kenan da zan iya ce inda zai yi in za a fuskanci in za a taimaka a wannan gefe zai amfani sosai
haka ne to mun gode kwarai professor ban san ko kana da wani ƙarin bayani ko wani abin da kake son faɗi wanda ba mu yi magana kai ba
abin da zan iya faɗi kawai shine wannan gwamnati na yanzu sun taso da kyakkyawan niyya musamman a fannin ilimi kuma suna da niyan su ga cewa ilimin Najeriya ta kai inda za a iya kwatanta da na sauran kasashe akwai shi ya sa ma akwai sun zuba kuɗi da yawa wajejen gine-gine jami'o'i da sauran ma'aikata na koyarwa nan da can wanda hukumar TEDFAN take yi. So ina cewa wannan kyakkyawan niyya ne kuma zai taimaka ainu, amma a hada da batun research din nan, yawwa bincike, yawwa hada da batun bincike, sannan kuma inda zai yi su dubi yadda za wannan kyakkyawan wannan shiri na integrated approach na koyarwa a hadiddiyan hanyar koyarwa, a koya ma yaro ya san fannin kimiyya, ya san na engineering, ya san na technology, ya san na science, ya san kuma na lissafi, a hada su. To ina ganin inda za a iya fara irin wannan shiri tun daga tushe har zuwa jami'a, watakila damuwoyin kasanmu da za a iya cimma burinsu sosai, domin abin da ke faruwa kenan a China, a America, a Australia, a duk manyan kasashen duniya, Germany da sauransu, bisa ga sani na. So kira na kenan ga gwamnatin Najeriya in zai yi.
Kai, ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani.
La, kina ina sashen Hausa na muryar Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya.
Yau da gobe shirin matasa.
Sosai kuwa, yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga ƙarfe 4 da rabi zuwa 5 agogon Najeriya da Niger.
Ci gaba da bayani.
Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar ƴaƴa, ilimi, siyasa, kiwon lafiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter.
Lallai zan fara saurare kuwa.
Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa zaki iya kama mu ta radio akan mitoci 22 da 25.16 kowace la'asar daga ƙarfe 4 da rabi zuwa 5, ko kuma ta internet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a Nyamai, babban birnin ƙasar Jamhuriyar Niger.
Yau da gobe shirin matasa daga VOA. Ɗan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan koko ba ta mance ba.
Masu haro da aka Allah kamu ƙarshen shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma mako na sama da yardansa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da Cuba Hero Diodone wadda ya daidai da sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Wata wadda ake zaton mai harin kunar bakin wake ce da aka kama kafin ta tada bama-baman da ke jikinta a wani gari da ke kan iyakar arewacin kasar kamar da Najeriya. Ta ce tana ɗaya daga cikin 'yan matan da aka sace daga garin Chibok a Najeriya a shekara ta 2014. Ofishin lauyoyin gwamnatin kasar Belgium ya gano wani ƙarin mutum ɗaya da ake zaton shi ma yana da hannu a hare-haren da aka kai filin sauka jiragen sama da tashar jirgin ƙasa a birnin Brussels, har ma sun ofishin ya ba da umarnin a kama shi. A wata sanarwa da ya gabatar, ofishin ya ce an ba da umarnin a kama wani mutum mai suna Faisal C. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi wa Prime Minister Belgium tayin cikakken goyon baya da taimakon Amurka wajen hukunta 'yan ta'addar da suka shirya ko kuma suka taimaka wajen kaiwa bayan Allah da basu san hawa basu san sauka ba hare-hare a makon jiya.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya guda mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya.